الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da bakwai na yau ku? Nawa ga wata yau? Takwas ga watan Rabi'u Tsani, wata na hudu a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kuna da tabbas kan takwas ne ku? Nawa ga watan Turawa? Takwas ga watan Turawa, wanda ba a sabanin ku? Wallahi al-musta'an. Wato yau bakwai ga watan Rabi'u Tsani, watan hudu a shekara ta 1421, kuma shine takwas ga watan bakwai shekara ta 2000 miladiya, don ci gaba da karatun littafin mai albarka Umdatul Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 14, haka ne ko? Darasi na 14. Babin da zamu tashi yau shine babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babu sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, babin da yake magana dangane da siffar sallar annabi, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa. Yaya annabi ya salla a aikace, domin kowane musulmi ya yi kokarin yin koyi da shi a aikace, shi ne abinda hadisan za su ba da haske a kai. Al-hadithu tasi'u wa sab'un عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وانا حديثي أنكر قوشي دقى أبو هريرة الله شكاري داء قريش. أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi da iyalan gidansa, ya kasance idza kabbara fi salati, idan yayi kabbara cikin sallah, wato kabbara ta bude sallah, kabbaran da ake kira takbiratul ihram, sakata, yakan yi shiru hunayhatan, wani dan lokaci, wato lokaci ba mai tsawo da yawa ba, shine hunayhatan, yakan yi tsawo, yakan yi shiru wani dan lokaci, qabla an yaqra'a, kafin yayi karatu. To wannan sukuti da manzon Allah yake yi, suka ce la sukutun an mutlaqal qawli wa innama huwa sukutun anil qira'a, ko kuma sukutun anil jahri bizikri, ba wai shiru na baya cewa komai bane ba, a'a, shiru na baya fara karatu, ko kuma kace shiru ne yana karanta wani abin da yake a sirrance ba tare da bayyanawa ba. Kun gane ku? Domin idan aka ce wani yayi shiru, ko dai shiru na ba a ji abin da ya bayyana ba, ko da ko yayi magana, ko kuma shiru na bai ce komai ba, an fahimta ku? To a nan gurin da aka ce manzon Allah idan yayi kabbara sakata, sai ya dan yi shiru hunayhatan, wani dan lokaci, wato shiru na bai fara karatun sallah ba kenan, ko shiru na bai bayyana zikirin da yake faɗa ba a wannan lokaci, qabla an yaqra, kafin ya fara qira'a. فقلت يا رسول الله ابو هريره يجي سنتي يا من ذا الله بابي انت وامي كزما فنسر ما هي فانا غدابي منا ما انا ما هي فانا كغدابي سزام فنسر كما نغبا ديا ابن نبي نا مي شيكا كزنتو كاي ني ابين ذا افنسا دا ايايينا غدابي ما انا دا ملائكه متوا زي زو كيري دا مزو انا جنس انا غني cewa in zabi daya, ko dai mutuwan nan ta dauki ran mahaifina da mahaifiyata lokaci guda, ko kuma a kyale su su kai ka rayu, to zan fanshe ka da su, zan gwammace mutuwa ta dauki mahaifina da mahaifiyata bisa kai ka rayu, ya manzon Allah. Kaga kululuwar kauna kenan da sahabbai kewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi, yani anta mafdiyun bi abi wa ummi, kai abin fansa ne ta hanyar mahaifana guda biyu su fanshe ka, kai ka ci gaba da rayuwa, su kuma ya kasance sun bayar da rayukansu. A ra'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'a, shurudan da kake yi tsakanin karatu da kabbara, ka ce Allahu akbar baka riga ka fara karatu ba, ma ta kulu me kake faɗa a ciki. Wato wannan na nuna idan sahabbai sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abun da basu fahimta ba, suna da dama su yi tambaya. To haka kuma ladabi yake tsakanin kowane mai karantarwa da dalibai, in basu fahimci wani abu ba suna da dama su yi tambaya. Kar a toshe wa mutum kofar tambaya, shi kuma kar ya yi tambaya mara kan gado ko mara lissafi. Ya yi tambaya da tazaki, shi kuma wanda aka tambaya ya bada hujja, ya bada dalili cikin abin da aka tambaye shi, abin da bai sani ba kuma ya jingina ilimi zuwa ga Allah, ya ce Allahu a'lam. Qala sayyati aqulu, abin da nake cewa shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina, kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib, kama yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta, ka nisanta tsakanina da kurakuraina, kama yadda ka nisanta tsakanina da kama yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta. To wannan nesantarwa tana ɗaukar ma'ana guda biyu, ko dai ya zanto ma'anar nesantar da ni tsakanina da kurakuraina, abin nufi ta hanyar goge kurakuran da kankare su, na yi kuskura, amma abin da nake so karka danke ni da su, ya Ubangiji karka danke ni da wannan kuskure, karka kama ni da laifi, kankare shi nan kana da ikon kankarewa, ka nesanta tsakanina da shi. Kaga nesantarwa anan ba wai nesantarwa ta kai shi can nesa yana nan ba a yafe ba, ga dai Annabi yayi nesa da wurin, ba haka ake nufi ba. Me ake nufi kenan? Kankare shi gaba ɗaya, zanto babu shi, ko adamul mu'akhazati alayhi, rashin kama mutum da shi. Kun fahimci wannan da kyau? Ko ya zanto ma'ana ta biyu, abin da yake nufi da wannan nesanta tsakanina da kurakuraina, ma'ana ka sa mai isma tsakanina da kuskure, kar ma in yi ballantana in yi laifin. Zai iya daukan wata ma'anar, kuma zai iya daukan wannan tafi. Ina fatan kun fahimta. Allahumma naqqini min khataayaaya, ya Allah ka tsarkake ni daga kurakuraina, kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas, kama yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti, kama yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti. Allahumma ighsilni min khataayaaya, ya Ubangiji wanke ni daga kurakuraina, bilma'i da ruwa, wasalji da kankara, walbarat da kuma girgije. Albarat irin kankara da take fitowa daga cikin girgije, ko kuma ruwa wanda yake na sama, amma alma ya kunshi kowane ruwa. Amma idan aka ce albarat, ruwa wanda yake daga cikin girgije, waɗansu suka ce kankara da ke fitowa daga cikin girgije. Ina fatan kun fahimta. Shine albarat, idan kai wa ra'un din fataha ba albard ba, domin idan ka ce albard ya zo ma'ana same sanyi kenan, amma albarat da yawa ra'un fata. To waɗannan al'amura guda uku, malamai suka ce me ake nufi da haɗa waɗannan al'amura guda uku, wanke ni daga kuskure, daga kurakure na, da me zaka wanke ni? Da ruwa, wasal da kankara, walbarat da kuma kankara da ke fitowa daga girgije, ko kuma ka ce daga ruwan saman da ke fitowa daga cikin girgije, saboda ruwan sama ɗin nan wato tatacce ne, gari yake bayar da abin nan. Suka ce abinda wannan ke nunawa, kowane ɗaya daga cikin alma da asal da albarat, kowane ɗaya ana iya gusar da datti da shi. Ma'ana kaga idan aka haɗa su guda ukun, kaga wato sai zanto wankuwar abin ta kai matuƙa kenan. To kamar haka manzon Allah yake nufi, kamar yadda dai Ubangiji ya shiryar da mu mu ce la tahmilna lana isran kama hamalta wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, sai fa'fu anna waghfir lana warhamna, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Aba bai gudano yake da muke roka wajen da al'afu da al-ghufranu da komai ar-rahma, ko da dai idan ya samu ba zunubi ya kuma, idan ka samu al'afu ba zunubi ya kuma, idan ka samu al-ghufran ba zunubi ya kuma, ballantana kuma rahama ta zo. Ai da ma rahama ta zo ne bayan an shafe zunubin, sai rahama ta miye gurbin sa. To amma hada ababan guda uku kamar a tankiya ba da tankiya, wato tace abu bayan tace shi, a wanke a wanke, a ɗaureye a kuma ɗaureye wake, sai manzon Allah hada babban guda uku, Allahumma gtinni bil ma'i wal thalji wal barad sallallahu alaihi wa sallam. Abinda dai wannan ke nufi, kamar yana nuna kaiwa matuka wajen Ubangiji ta'ala ya nesantar da shi daga kuskure, ko kuma kuskuren da yayi kaiwa matuka wajen yafe masa wannan kuskuren, da kankare shi, da mantawa da shi, da cewa kamar ma ba taɓa yin sa ba. To kaga waɗannan kalmomi ne masu kima, masu daraja, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bude sallah da su. Abinda ake kira du'aul istiftah, wato addu'a ta bude sallah. Bayan mutum yayi kabbara, Allahu akbar, ya daga hannayensa, ya sauke, ya dora dama akan hagu, to a wannan lokaci zai fara da du'aul istiftah, addu'a ta bude sallah. Kuma ana yin ta ne a sirrance, ko da sallar da zaka yi sallar bayyana karatu ce, du'aul istiftah a sirrance zaka yi. Kuma zaka iya yin sa a matsayin ka na liman, zaka iya yin sa a matsayin ka na mamu, zaka iya yin sa a matsayin ka na mai sallah shi kadai. Ba wai ta aka yi dan kana jam'i ba zaka yi ba, in kana jam'i ma zaka yi, tunda ya kamata liman yayi, tunda sunna ce ta annabi. Kaga in liman yayi, kai ma rarar wannan lokacin sai kai. In kuma karatun sirrance ne, dama yinka bai ci karo da wani abu na aikin liman ba. In liman na karatun bayyana ne, shine za a dan samu matsala. Shine me liman ya ce Allahu akbar, shi bai lazunci wannan sunna ta du'aul istiftah ba, ya fara karatu, yana karatun bayyane. To kai kuma yaya zaka yi du'aul istiftah? Zaka yi ko sauraron shi zaka yi? Tunda yanzu yana karatun Qur'ani, an ce ko wai zaku da Alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Can kuma ga du'aul istiftah manzon Allah ya tsare da kai. To kaga nan gurin Allah, kallin liman da ya kawo maka matsala, ko ba haka ba? Sai ka san me abin da zaka yi. To abinda dai yafi bayyana gare ni cewa cikin abin da zaka yi shine zaka saurare shi ne, saboda wannan du'aul istiftah hukuncin da cikin sallah ba wajibi bane, amma hukuncin sauraron karatun Qur'ani fa wajibi ne. Wa idzal qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, inda bai baka rata ba, amma in liman na bin sunna yace Allahu akbar yayi shiru, yana da wannan istiftah kai ma sai kake. In ko karatun sirrance ne kaga zaka yi kenan, dan yinka ba zai ci karo da karatun sa da yake ba. Ina fatan ku fahimta da kyau. To kuma ka duba kalmomi da manzon Allah ke nunawa. Yanzu manzon Allah ka duba yadda yake nuna abu, cewa ya Allah ne santa ni da kurakurai na, kamar yadda ka nisanta kaza kaza kaza. Ya Allah tsarkake ni daga kaza yadda ake kaza. Ya Allah wanke ni da kaza da kaza. Manzon Allah kenan da Allah ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Shi kansa kenan da yake da wannan gatan, amma gashi irin abin da yake yi. To ina kai da ni da mu da su wanda bamu da wannan matsayin? Min babu aula, mu ne muka fi cancanta mai wannan. Amma yaso nawa ne cikin dukkan masallata, nawa ne suke irin wannan abin da manzon Allah yake? Mu ne muke da zunubai dare da rana, ba kamar manzon Allah ba. Shi ba da irin zunuban da muke da su dare da rana. Shi ne yake da garanti, mu bamu da wannan garanti din. Amma tare da haka ga abin da yake in zai sallah. Ina fatan kuna fahimta da kyau. A takaice dai wannan hadisi na nuna mana hukunci na du'aul istiftah. Wannan ɗaya ne daga cikin salon du'aul istiftah. Banda wannan akwai salon wajjahat wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wannan ma ɗaya ne daga cikin du'aul istiftah, ka iya amfani da shi. Banda wannan akwai salona subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, shi ma ɗaya ne daga cikin salo na adiyatul istiftah in kai yayi. Banda wannan kuma akwai wani, banda wannan kuma akwai wani nau'ika na du'aul istiftah ɗaya har 12 ne, duk sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alkhairi ne a ce ka haddace su gaba daya, yau kai wancan, gobe kai wancan, shi ne ke nuna matukar kaunarka da manzon Allah. Shi ke nuna cewa lallai ka yi rajista a makarantar sunna, ko ba haka ba? Shi ke nuna lallai tataccen ahli sunna kenan, na azo a gani. Ababai guda 12 da manzon Allah ke, ko da baka haddace 12 ba, kai rabi, kai ka haddace 2 + 3. Lallai ka zama ahli sunna, yau kai wancan, gobe kai wancan, jibi kai wannan, gata kai wannan, da azhar kai wannan, da al'asr kai wannan, da lisha'i da magariba kai wannan, daban daban daban, ka iya ke. In kuma ka zama ragon maza, zaka haddace guda ɗaya ne kawai, ya dai halatta sai ka haddace na Bukhari, tunda ba abin da yafi Bukhari inganci cikin kutubus sunna, gaba ɗaya. Ko ba haka ba, ya fi shi ƙarfi kenan, dan shine ake gabatarwa a wajen tarjihi kenan. In ko da zaka haddace duka to shi yafi, ko ɗaya biyu uku shi yafi. Wanda muka karanta yanzu gashi na Bukhari da Muslim shine wanda yake doran abin da yake cikin hadisin da muka bude da shi. Kuna fahimta da kyau? Alhadisu 80, hadisi na 80 cikin wannan littafi. An Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalika وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم صلى الله عليه وآله وسلم. وانا حديثي أنكر أودك عائشة الله شكال يدعى قريشة. قالت عائشة تسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله إرادة أمشن الله ثبت قريش يا كسن تي يستفتح الصلاة بالتكبير yana bude sallah da kabbara. Wato kaga daidai da fadin annabi cewa miftahuha at-takbir, mabudin sallah shine me? Kabbara ta harama. Yaftatihu as-salata bit-takbir, yana bude sallah da kabbara. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, qira'a ku yana bude ta ne da alhamdulillahi rabbil alamin. To wannan shine hadisin da waɗansu suka ce kenan manzon Allah da zarin yayi kabbara baya yin du'aul istiftahi, yana bude mai sallah ne kai tsaye da alhamdulillahi rabbil alamin. Yaftatihu as-salata bit-takbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. To amma wannan hukunci da za su dauko karkashin wannan hadisi zai taimaka musu ne idan mun karanta yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Sai zanto yana bude sallah da kabbara da qira'a kai tsaye, ko ba haka ba? Yana bude sallah da me? Kabbara da qira'a. Inda haka aka ce cikin hadisin, wato kenan yana yin kabbara ba wata sai me? Sai qira'a. Wato kabbarar da kira'ar su ne mabudin sallar. To amma sai ta ce yana bude sallah da kabbara wal qira'ata, kuma kenan yastaftihu al qira'a, yana bude kira'a da me? Da alhamdulillahi rabbil alamin. To ita ko du'aul istiftahi dama ai mu bamu ce kira'a bace ba, ko kira'a ce? Zikiri ne. Yaya zikiri fa? Aisha ta yi shiru, bata ce annabi yana yi ko baya yi ba. Idan kana son ka samu wannan zikirin du'aul istiftahi, wannan hadisi na Aisha kadai ba zai wadatar da kai ba, sai ka nemo shi a ina? A inda yake. Wanda ya ruwaito yace annabi na yi, ita Aisha bata ce baya yi ba, ta dai faɗi idan zai bude sallah sai ya kabbara, in zai bude kira'a sai ya yi me? Sai ta yi shiru, bata faɗi wannan abin da ke tsakanin kabbara da kaza ba, bata ce akwai shi ba, bata ce babu ba. Shi ko Abu Huraira sai ya ce gashi ya tambayi annabi, annabi ya ce akwai. To ya za a yi kenan? Ina fatan kuna fahimta ta zikiyo. Ko da wani ya kafa maka hujja da wannan hadisin, hujjarsa za ta tsaya? Hujjarsa ba za ta samu wurin tsayawa ba. Ba wani dalili da hujjarsa za ta samu gindin zama. Saboda ko da cewa aka yi Aisha ta ce annabi baya yi, Abu Huraira ya zo ya ce yana yi, kaga Aisha ta zanto ta kore, Abu Huraira kuma ya yi me? Ya tabbatar. To kaga an samu ta'arudi tsakanin tabbatarwa da me korewa. To ga ka'ida, in wani dalili ya zo ya kore abu, wani dalili ya zo ya tabbatar, al-musbitu muqaddamun ala an-nafi, wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa wajen kafa hujja sama da me wanda ya kore. Domin wanda ya kore bakin alal asli laysa lahu dalilun, dan haka sai ya buka alal fasali, domin al-asli shine al-adamu. Wanda ya tabbatar fa ba inda za a iya tabbatar sai yana da me dalili. To kaga mai dalili kuwa shi za a gabatar sama da me marar dalili. Ina fatan kuna fahimtar yaran da kyau. Wato kenan kaga koda mutum ya kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ba a yin du'a'ul istiftahi, shin dan Allah istidlalinsa zai zama karbabbe? Istidlalinsa ba zai zama karbabbe ba, saboda abinda muka ambata da kuma waɗansu ababen da malamai ke faɗa wanda mu ambata ba. A takaice, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Kaga a nan gurin ma wanda suka ce baya du'a'ul istiftahi, to kuma sai su ce baya isti'aza, kuma su ce baya basmala, wanda kuma duk annabi na yin su saboda tabbatuwar su a waɗansu mai hadisan daban-daban. Amma Aisha tana magana ne da abinda ake bayyanawa, sai kawai ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin, wanda du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala ana yin su ne a mai asirranci. Wa kana idza rafa'a idza raka'a lam yushkhis ra'sahu. Aisha kuma tace annabi ya kasance idan zai yi ruku'i lam yushkhis ra'sahu, baya dukar da kansa, baya daga kansa kai, wa lam yusawwibhu, kuma baya sunkuyar da shi. Lam yushkhis ra'sahu, baya daga kansa haka, wa lam yusawwibhu, kuma baya dukar da shi haka. Walakin baina zalika, yana barin shi ne tsaka-tsaka, tsaka-tsakiya kenan, bai daga kan ba, bai komai abin nan sa ba. Wai zai iya kwatanta wannan? Babu wanda zai iya kwatantawa? Ai, ba za mu wuce ba in ba ku kwatanta ba. In ba haka ba, ya zami mu iya sallar annabi kenan? Ya zami mu iya? Ta shi kai ruku'i mu gani, akar mukalla ai ya same ku kam. Aiki samu kenan. Ka ga da ruku'insa bai danyi sosai ba, ko ya dan kusa yi da sauransa. Ana son gadon bayan mutum ya miƙe ta yadda inda za ka sanya sanda za ta tsaya daidai wa daida, kuma kansa ya zanto bai ɗaga kan haka ba, kuma bai dukar da shi ba, ta yadda da ƙeyarsa da gadon bayansa sun zo mai santa daidai wa daida. Na wannan malamin da ya kusa yi amma da bai ba, za ka jaraba? Bismillah. Jazakallahu khair. Wannan kai ya kwatanta? Wallahi ya kwatanta, ya kwatanta imtasar. Wani zai kara kuma? Bismillah akar mukalla. Ku daina yin dariya. A gaskiya aiki ne ba abin nan ba. Wallahi idan kana so ka iya wani lokaci, ka je gida ka samu matarka, ka yi a gabanta, ka koya ta ga cewa eh ko ina yayi daidai. Ko ba haka ba, ka sake yi su bi su uku kai daidai, to ita kai kuma yi magani. Wallahi dukkan wanda bai salla irin ta annabi sallarsa tana cikin hadarin rashin karba. Allah kuwa duk wanda da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, in ka samu tozali da shi gani kire da muzu sai ka yadda yi, in baka samu ganin sa ba sai ka karanta hadisi ka ga yayi. Ai shine hikimar karanta wannan cikin hadisi. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, kuma ya kasance in ya dago kansa minar ruku'i daga ruku'i, lam yasjud hatta yastawi qa'iman, baya tafiya sujada har sai ya miƙe tsaye, ya daidaita tsaye sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, kuma ya kasance idan ya dago kansa daga sujada, lam yasjud hatta yastawi qa'idan, baya tafiya wata sujada din har sai ya daidaita a zaune. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyata, ya kasance yana karanta tahiyya shine yaqulu, ma'ana yana fadar tahiyya a cikin kowane zama guda biyu. A cikin zama na farko zai fadi tahiyya, a cikin kuma wani zaman kuma zai saki fadin tahiyya, cikin duk raka'a guda biyu zai mai zai tahiyya sallallahu alaihi wa sallam. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, ya kasance yana shimfiɗa kafarsa ta hagu wa yansibu rijlahul yumna, sai ya kafa kafarsa ta dama. Kuna fahimta da kyau? A lokacin da muke karatun sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam a Kano, akwai benci haka dogo wanda nake hawa, sai in kwatanta wa mutane abinda na fahimta cikin hadisi, sai da na kusa nesa duk kowa ya gani. Amma yanzu nan gurin ba zai samu in kwatanta muku wannan zaman ba. Abinda da ake nufi da al-iftirash a cikin zaman sallah shine zaman da zaka yi wanda kafarka ta hagu din zaka shimfiɗa ta, sai ka dora duwawunka na dama a kanta, ka duwawunka na hagu a kanta, sannan ita wannan kafar ta dama sai ka lankwasa ƴan yatsunta su kalli al-qibla, shine al-intisab. Babban ɗan yatsa da sauran ƴan yatsu duk sun yi haka, sun kalli al-qibla. Ina fatan kun fahimta. Wato wurin ba zai wadatu sai ba, amma dai bari mu dan jarraba mu gani. Wato kenan, kamar haka kenan, an gane ku. Wannan kafar haka sanya haka, wannan kafar ka lankwasar da ita a kanta kake zaune ta hagu din, ta yadda duwawunka ba a kan ƙasa suke ba. Wannan shine al-iftirash, yanayin zama da annabi ke yi kenan na tahiyya ta farko. Ba akwai yanayin zama da ake kira al-iqa'u, to shi wannan al-iqa'u akwai wanda yake ya halatta mutum yayi, dan hadisi ya tabbata da shi cikin sahihi Muslim, akwai wanda bai halatta mutum yayi ba. Al-iqa'i irin wanda ya halatta, wato shine mutum ya zauna akan digadigansa. Ke mun nan ka gani, ka san aikin aiki ne ko ba haka ba? Mutum ya zauna akan digadigensa, wato digadigenka suna haka ba haka ba? Wannan zaman, wannan ya halatta a yi shi, amma a ina ake yinsa? Yayin da ka ɗago daga sujada ta farko ɗan zaman da za ka yi kafin ka tafi sujada ta biyu, ya halatta ka yi haka. Ba lokacin da kake tahiya ba. Lokacin da kake tahiya, in ta farko ce mun faɗi me za ka yi, in tahiya ta biyu ce mun faɗi me za ka yi. Amma zaman da ake daga sujada ta farko in ka gama kafin ka kala ta biyu, shi ne ya halatta ka yi irin wannan zaman. Hadisi ya tabbata da shi cikin sahihi Muslim. Sannan ka sake komawa ka tafi sujada. To wannan iqa'i ne wanda babu haramci a cikinsa, babu ko karhanci a ciki. Ko waɗansu sun ce makaruhi, to ba dai wannan bane ba, dan wannan gashi hadisi ya tabbata da shi. Amma iqa'i wanda yake haramun yana ma da wahalar yi. Alhamdulillah ma da ya kasance manzon Allah ya hana yi. An gane ku? Mutum ya lankwasa da kafa sannan ta yi nan, wannan ta yi nan gurin, sai ya zauna haka, ya kasance ya zauna akan duka duwawunsa guda biyu akan ƙasa. To wannan yana da wahala kwarai. To kuma shi ne ma annabi ya hana, ya ce irin wannan zaman shaitan ne, bai halatta mutum ya yi shi a cikin sallah ba. Shi ne naha an uqbati shaitan, annabi ya yi hani dangane da me? Tsuguno irin na shaitan. Ko ka ce zama irin na shaitan, wanda shi ne al-iqa'a al-manhiyu anhu shar'a, iqa'i irin wanda aka hana a shari'ance. Me kake so ka ce ne? Kana ta dan dage-dage da wani tabbatacce, faɗa mu.
Wannan ita mutu wannan ba aiki na sai a cikin.
To, kun fahimci wannan da kyau? Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirashas sab'i. Wallahi da na san wannan karatun za mu yi yau, da sai kun fito da wani babban tebur nan gudun. Dan ba haka ba za ku fahimta ba sosai da sosai. Dole sai an yi a aikace kafin kowa ya fahimta. Kuma wannan shi ne abin da amfanin ilimi ke da koyon kana karanta sunnar annabi, kullum sai ka kafa ɗan koyo kake cikin addini. Amma in ka tsaya kana al'ada sai kai shekara 60 kana sallaka. Amma duk wanda ya san sunna idan ka yi san baka iya sallah ba. Wallahi taɓa-taɓan nan naka da za ka bari ni zai zana ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Manzon Allah ya yi hani an yaftarishar rajulu zira'ai, mutum ya shimfiɗa zira'insa guda biyu, iftirashas sab'i, irin yadda dabba ke shimfiɗa zira'inta musamman kare. Menene iftirashi? Idan mutum ya zo sujada ya haka ya dogara akan duka ƙafafun hannayensa haka. A yamakon ya yi haka ya dogara akan tafukan hannunsa, sai shimfiɗa hannayensa haka gaba ɗaya wajen sujada. Shi ne mai iftirashi. Annabi ya hana mutum ya shimfiɗa zira'insa biyu, irin yadda yake shimfiɗa, wato ainihin irin yadda kare ko dabba ke shimfiɗa zira'insa. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, annabi ya kasance yana cikin sallarsa ne bit-taslim, da faɗinsa da yin sallama. Bit-taslim ya kasance yana cikewa da yin sallama. Ina fatan kuna fahimta da kyau. To ku ɗauki kuma wani abu cikin wani hadisi. faɗi ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam. Me ya farkon aikin da aka faɗa? Wato shine takbiri. Daga nan gurin sai me? Sai kira. To daga nan gurin sai me? Sufar ruku'i. Yawwa, daga nan gurin sai dagowa daga ruku'i. Daga nan gurin sai zama a sujada da kuma zama na tsakanin sujada guda biyu da karatun tahiyya da kaza. To dukkan su waɗannan wanda ya ruwaito hadisin ita Aisha tace kana rasulullahi yana kaza, manzo Allah ya kasance yana kaza, manzo Allah ya kasance yana kaza. Abin da nake so in ja hankalin mu akai shine, idan aka ce annabi ya kasance yana kaza, wannan kana din abin da suke nuna wa ɗaya daga cikin abu guda biyu. Imma dai annabi ya dimanci abin, diman da'ima ne yana yi, imma kuma tana nuna al-aktsariya, a mafi yawancin lokaci haka yake. Ina fatan kun fahimta. Ko dai ya kasance ta nuna mai dimantar annabi akan abu, ko kuma ya kasance ta nuna mai al-aktsariya. Waɗannan ma'anoni guda biyu shi kada take fa'idantarwa. To sannan kuma dukkan su waɗannan ayyuka ne. A cikin waɗannan ayyuka, shin za mu iya fahimtar wajibi da mustahabi? Yaya za mu idan muna so mu gane wajibi da mustahabi? Domin dukansu dai ayyuka ne. Kana yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Me bambanci tsakanin hukuncin kabbara, me hukunci kuma na wato ainihin qira'a? Wa kana idza raka'a lam yashkis rasuhu wa lam yusawwif walakin bayna zalik, wa kana idza rafa'a rasuhu min ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Tsayawa da za ka yi, ka daidaita na tsaye kafin ka tafi abin nan, al-intirashi da za ka yi, da dukkan waɗannan ayyuka, dukkansu ayyuka ne na manzon Allah. Shin hukuncinsu ɗaya ne, dukkaninsu wajibi ne? Eh? Za ka duk tsoron bada ansa kuke. Tsoron bada ansa kuke. Shin hukuncinsu dukkansu mustahabi ne? Tsantsar aiki a ce annabi ya aikata abu, mujarradul fi'l. Mujarradul fi'l la yadullu ala al-wujub. Mujarradul fi'l la yadullu ala maza? Tsantsa kawai a ce annabi ya aikata kaza, baya nuna wannan abin ya zama mai wajibi. Dole wajibci na gargashin menene? Umarni. Inda umarni ne, to a nan gurin al-amrul mujarradu anil qara'in, kaga shi wannan yufidu al-wujub kenan, kaida kai tsaye. Amma aiki fa, to a nan gurin masu ɗansu malaman suka ce a'a, aiki ɗin ma fa ba kowane aiki ne baya nuna wajibci ba. Idan ya kasance aiki ne da annabi li bayanil mujmal, dan bayanin wani curarren hukunci, sai manzon Allah ya yi aiki a aikace dan ya fashin bakin abin da ya zo a dunkule. Misali, Allah ya ce aqimu salata, ku tsayar da sallah. Sallah ɗin nan ba Allah ya faɗe ta ba a jumlace? Lokacin da annabi ke aikata kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin sallah, ba kamar bayani ne na wancan ijmalin da ke cikin ayoyi ba? Idan al-ayat salatu mujmala, aikin annabi sai zanto bayani, bayan domin al-ijmal shine ziddu mai al-bayan kenan. Ma'ana sai zanto aikin annabi kamar bayani ne. To idan aiki aka yi shi dan ya zanto bayanin mujmal, to kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayyukan nan sa iya zantowa wajibci kenan. Wallahi na ga idan na shiga wannan abun ba za ku fahimta ba. Mu bi doron hadisin dai. A takaice dai mu gane cewa a cikin waɗannan ayyuka ba lallai bane komai ke wajibi, akwai abin da ke wajibi, akwai abin da ba wajibi ba. Misali takbiratul ihram wajibi ce, misali karatun Fatiha rukuni ne ga cikin rukunin sallah, dole sai da shi. Ruku'i kuma da siffarsa da muka bayyana tilas ne sai da wannan dagowa daga ruku'i da miƙewa kafin mutum ya tafi sujada, har ya miƙe ya daidaita. Tilas ne idan ya sujada ya dago daga sujada kafin ya tafi ta biyu, ya zauna har ya daidaita kafin ya tafi ta biyu, shi ma tilas ne a cikin sallah. Amma da wawul istiftahi, dalilai da qara'in da dama sun nuna ba wajibi bane, wanda yana da falala, wanda bai ba kuma haka sallar sa tayi kuma. Wa yaqimu as-salata bi taslimi, yace annabi na cike sallah ne ta hanyar yin assalamu alaikum wa rahmatullah, idan yin sallama kenan. To a nan gurin bi taslimi kawai ana nuna yin sallama, amma ba a faɗi adadu taslim ɗin ba. Hal huma at taslimatan, aw hiya taslimatun wahida, annabi bai faɗi wannan ba. Waɗanda ba su fahimta ba, cikin waɗanda suke rinjayar da cewa idan an zo sallah dole sallama ɗaya za a yi, har suna mai da wannan hadisin hujjar su. A ce meye hujja? Sai ce wa kana yakhtimu ssalata bit taslimi, annabi ya kasance yana cike sallamarsa, yana cike sallarsa da yin sallama. Sai suka ce kaga nan at-taslimi ce, wato suna nufin sallama nawa kenan. Shi ko nufin at-taslim din abinda yake nunawa yin sallamar, wato masdari ne kenan ko, yadullu ala mujarradul hadasi amma lam yata'arrad li dhikri adad al-marrat. Hadisin baya nuna adadi na ɗaya yayi, biyu yayi, ya ce dai at-taslim. Idan kana so ka san ɗaya ake yi, biyu ake yi, sai ka koma sauran hadisai kuma da suke magana kan sallah, kaga ya za su nuna maka yadda annabi yi. Amma anan gurin kawai sallamar ya nuna. Kamar tun da ya ce at-takbir, ya bai faɗi kai iya na kabbaran ko ya ake ba, sai kuma sauran hadisai da za su baka bayani. Wani lokacin zai ce yana buɗa bi taslim wa yaqulu Allahu akbar, kaga yayi bayanin kai iya din. Fadin bi takbir kawai yana nuna abin nan al-hadath ne kawai, faruwar kabbara din. Amma nawa aka yi, yaya kaifiyar ta take, duk hadisin bai bayyana wannan ba. Wannan kuma sai ka nemi waɗansu hadisan daban. Dama ita sallah ko ma kowace ibada, idan ka tashi yin bayani a kai, kana so ka more a ilmance, sai ka tattara dalilai da suka zo kan wannan babi. Misali, idan ka zo za ka yi magana kan sallama a cikin sallah, kar ka ga hadisi ɗaya ka je ka ba da fatawa, samo dukkan hadisan da suka zo a cikin babin sallah. Abu ne mai sauki, duba Bukhari, duba Muslim, duba Guda, Tirmidhi, Nasa'i da sauran littafan suna, ka tattaro a ina malamai suka ittifaki, ina suka saba, ka gane yaya sallama take kaifiya ne nawa ce da ita. Dai idan ka ɗauki ɗaya ka ce ita za a yi, bayan ta zo da kaifiya huɗu, cikin abin nan da kai akwai adalci, akwai bincike na ilimi? Babu. Ka rushe abu guda uku. Yanzu ko wani aka ce cikin addini ya rushe uku ya bar kashi ɗaya, ya addininsa yake nan? Ka kaddara ko da ukun ya tabbatar ya rushe ɗaya, addininsa ya yi? To balantana kai ka rushe uku ka ɗauki ɗaya? Ka ga ba zai yi ba. الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Hadisi na 81 an karɓo ne daga Abdullahi ɗan Umar, Allah shi kare daga gare shi. Yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, kana yarfa'u yadayhi, ya kasance yana daga hannayensa biyu, hazwa mankibaihi, hasu daidaiti kafaɗinsa biyu. Lokacin da zai fara sallah kenan, wajen takbiratul ihram, yana daga hannayensa biyu, hasu daidaiti kafaɗinsa biyu, izaftataha salata, idan ya yi nufin buɗe sallah, idan ya yi nufin shiga cikin sallah, ya yi kenan mutum zai kabbaran kenan. Ina hannayensa za su ci? Wato daidai kafaɗinsa kenan. Allahu akbar. Ba hannayensa ba haka daidai kafaɗinsa? Hannun dama daidai kafaɗar dama, hannun hagu daidai kafaɗar me hagu? Kar ya ɗago haka sama da ita, kar ya yi ƙasa da ita, a'a daidai kafaɗar. Ba lalle bane a ce wai tsinin kafaɗar ka yayi daidai da tsinin kan ɗan yatsar ka, wai zai sa ta bai auna ya ga cewa ya hau daidai bai hau daidai ba, kai dai ka kwatanta fata kullaha masta zatu abin da shari'a ta ce kenan. Tunda an ce daidai sai ka Allahu akbar, sai ka soke hannunka. To wannan ɗaya kenan. Akwai kuma inda zai ce hazwa uzunaihi ko hiza'a uzunaihi, wato daidai kunnuwansa ya ɗaga kenan, hannun dama daidai kunnen dama, hannun hagu daidai kunnen me hagu, yayi kabbara kenan. Kuma yana mai miƙar da yatsun hannun sun miƙe. Ina fatan kun fahimta. Wato wani lokaci yayi wannan, wani lokaci kuma yayi wannan, duk wanda ya hadisi ya tabbatar da shi. Sannan alaƙar kabbara ɗin da ɗaga hannun, za ka iya ɗaya daga cikin siffofi guda uku. Wani lokaci kana mai ɗagawa tare da kabbara, Allahu akbar. Wani lokaci sai da ka ɗaga ka sauke sannan ka ce Allahu akbar, wani lokaci sai ka ce Allahu Akbar, sannan kuma ka daga din kuma ka sauke duk wanda kai yayi, duk sunna ta zo da su, kowanne kai hadisi ya zo da shi, ko ka daga tare da kabbara, ko kabbara ta riga daga hannu, ko daga hannu ya riga mai kabbara. Dukan waɗannan duk wanda kai dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka dama cewa ka iyansa. Wa idza kabbara lirruku'i, idan ya kabbara, idan zai kabbara domin, idan ya kabbara domin ruku'i, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, haka idan ya kabbara yayin da zai dago kansa daga ruku'i, rafa'ahu ma kazalik, zai daga hannayensa dai kuma. Wato kaga wajen bude sallah Allahu akbar, haka lokacin da zai tafi domin ruku'i Allahu akbar, haka bayan ya dago sami Allahu liman hamida, har zai saki daga hannu dai. Ina fatan kun fahimta. Yanzu mun samu wurare nawa kenan? Wurare guda uku kenan. Wa qala sami Allahu liman hamida, sai kuma yace sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu, yace kuma rabbana wa lakal hamdu, wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, baya daga hannu lokacin da yake cikin sujada. Gane wannan da kyau. الحديث الثامن والثمانون حديث نتمان النبي أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ماذا قال لك توا أن أمرتين إن يسجد أكن قبي ودابقي alal jabahati, akan goshi, lokacin da yace akan goshi, wa atara bi yadihi ila anfihi, sai yayi nuni har ya zuwa hancin sa, wato alal jabahati, alal jabahati, wato da hanci da goshi a cikin sallah, don ana kirkan su a matsayin mai gaba ɗaya. Lalle mutumin da ya sujada a ƙasa irin yadda goshinsa ya taba abin da ya sujada a kai hancinsa ma ya taba, annabi ce babu sallah ga wanda hancinsa bai taba wurin da ya sujada ba. Kuna ji da kyau? Babu sallah ga wanda hancinsa bai taba wurin da ya sujada ba, dan da hanci da goshi duk gaba ɗaya ne a cikin sallah. Wani ya dai da hannaye biyu, lokacin da ka zo sujada hannayenka biyu ma za su sujada, ma'ana za ka ɗamfara tafin hannunka kan ƙasa ka miƙar da yatsunsu kalli alƙibla, ka dafa ƙasa haka da hannayenka. Kuna ji da kyau? War rukubataini, da gwiwa guda biyu, wa atrafil qadamayn, da kuma atrafil qadamayn, wato ainihin gyaffan ƙafafunka, ana nufin yatsun dama da yatsun ƙafar hagu duk za ka lankwasar da su, su ma su kalli alƙibla. Gabbai guda nan kenan bakwai, dan gabi nan, gabi nan, da kuma binan ya zama shida, hanci da goshi kuma na girga sama matsayin daya, ya zama bakwai kenan. Umirtu, annabi ce kuma an umarce ni, wa kike tsammanin zai umarce shi? Allah subhanahu wataala, tunda umarni ne ya zama mai kenan, ya zama wajibi, dole ne. Lalle ne in ba uzuri mutum ke da shi ba, karbabban uzuri a shari'ance tilas ne sai yayi sujada akan waɗannan gaban, sannan sallarsa ta yi, amma in yana da uzuri to kuma wannan wani abu ne daban. Misali mutumin da hannunsa ɗaya yake da lalura, ko yake da makalallan hannu, ko kuma bai da hannu, hannu ɗaya gare shi, to kaga wannan yayi sujada kenan akan gaɓai nawa, shida, amma tare da uzuri, uzuri karɓaɓɓe a shari'ance, dan babu yadda zai yi kenan da ransa, ko wani uzuri karɓaɓɓe wanda ba wannan ba. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Al-hadithu as-sadisu was-samanun عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. wannan hadisi an karbo shi daga Abu Huraira, Allah shi kare da gare shi. Abu Huraira ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati, idan ya tashi zuwa ga yin sallah, yukabbiru hina yaqum, yana yin kabbara lokacin da zai tashi sai, thumma yukabbiru hina yarku, sannan yana yin kabbara lokacin da zai ruku'i, thumma yaqulu, sannan yace sami Allahu liman hamida, wato sami Allahu liman hamida, wato lokacin da yake tsaye yana kabbara takbiratul ihram kenan ta shiga sallah, sannan idan zai ruku'i ya kabbara, sannan kuma yace idan ya dago daga ruku'i zai ce sami Allahu liman hamida. Hina yarfa'u sulbahu, yana fadin haka ne lokacin da yake dago da gadan bayansa min ruku'i daga ruku'i, thumma yaqulu, sannan yace wa huwa qa'imun, yana tsaye, rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru, sannan yayi kabbara hina yahwi, lokacin da yake risnawa ƙasa, an gane ko, zuwa ga sujada, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sa, sannan yayi kabbara lokacin da yake dago da kansa, thumma yukabbiru hina yasjud, sannan yayi kabbara lokacin da zai ƙara yin sujada, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sa, sannan yayi kabbara lokacin da yake dago da kansa, thumma yaf'alu zalika fi salatihi kulliha, sannan kuma zai ci gaba da aikata haka cikin sallarsa gaba daya, hatta ya qadiyaha, har ya kammala ta, wa yukabbiru hina yaqumu min as-sintayn, zai kabbara lokacin da yake dagowa daga rak'o'i guda biyu, ba'da al-julus, bayan ya kammala zamansa da yake. Ina son ku lura sosai da abin da wannan hadisi ke nuna mana. Kabbara ta farko ita ce kabbara ta me? Ta kabbara harama. Thumma yukabbiru hina yarka, sannan lokacin da zashi ruku'i sai ya kabbara, ma'ana ba a tsaye ne zai ce Allahu akbar bai na tsaye bayan ya gama kabbara ya ce zai ruku'i, a'a, ya riga ya gama karatu, lokacin da zai risna ruku'i Allahu akbar tare da kabbara ga me, da dukawa gaba daya. Ina fata kun fahimta. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamida, sannan yace sami Allahu liman hamida, yoshi zai fada hina yarfa'u sulbahu min ruku'i, yana mai dagowa sami Allahu liman hamida, karatun tahiyya. Ka kammala karatun tahiyya, za ka raka ta nau kenan ta uku. Wannan hadisi na Bukhari da Muslim ya ce yukabbiru hina yaqumu, lokacin da kake miƙewa Allahu akbar za ka miƙe da kabbara, kana fara yunkurin miƙewa bakinka ya fara faɗin a din Allahu akbar, kuma kana ci gaba da miƙewa bakinka na faɗin Allahu akbar. Kuna fatan ina fatan kun fahimta. Allahu akbar lokacin da kake miƙewa kenan. Wannan hadisin kenan. Akwai wani hadisin daban wanda ba cikin Bukhari ba Muslim ba, amma sahihi ne. An gane ku? Shine hadisin Abu Ya'la. To a shi abin da yake nunawa, Annabi na zaune yake yin kafara. Zai ce Allahu akbar sannan sai miƙe. Wannan kuma na nuna Annabi yana miƙewa yana mai me? Kabbara. Idan kai wancan yayi, idan kai wannan yayi, sai dai abinda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan sa yana da karfi kwarai sama da wancan. Baya nuna wancan bai inganta ba, amma wannan ya fi karfi, dan haka ka yin wannan a mafi rinjayen hali, sannan kuma kai wancan a wadansu lokuta na daban. Ina ba da kun fahimta. To amma cewa sai ka gama miƙewa tsaye sannan kai kabbara, wannan baya da hadisi akai. Ina ba da kun fahimta. Babu hadisi akai. Kawai kiyasi ne da dalili na hankali. Dalili na hankali da suka ce cewa suka yi ita asalin sallar raka'a biyu ce. Suna da hadisin ita sallar raka'a biyu ce, sai aka yi kare a sallar zaman gida, sai aka kyale ta yadda take a mai a sallar tafiya. Suka ce to tun da raka'a biyu ce, wannan biyun da aka karo ta farko daga cikinsu matsayinta kamar ta ɗayan farko ce, wanda ta ɗayan farko a cikinta ana yin kabbara, kabbaran mai wajibi ta takbiratul ihram, a tsaye ake yin ta ko a zaune? Suka ce lokacin kana tsaye, to ya kamata wannan da aka ƙaro ta biyun ita ma kabbarar ta kamar waccan ce. Kamar waccan ce, kaga wannan menene? Dalili ne na hankali, dalili ne na hankali. Amma ga aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi kala wanda ba dalilin hankali ba, kaga bai kamata ka kyale nassin hadisi ba, ka tafi mai kan al-adilla aqaliyya. ina ba da an fahimta. Wani abu kuma da nake so ku ƙara fahimta yace summa yaf'alu zalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha. Hasi ya kammala ko hasi ya rama? Ashe al-qada'u yana zuwa ne da manan me? Da manan al-ada. Al-qada'u a cikin larabcin Al-Qur'ani da hadisi manan sa shine me? Al-ada'u. Amma a istilahi ne da fikihu ake bambance al-qada da al-ada. Cewa al-ada sallah ko ibada da aka yi a lokacinta, al-qada kuma wadda aka yi me? Ramawa a nuri da ba. Wannan shine abin da yake bayyana a larabcin hadisi ko larabcin Qur'ani. Allah ya ce fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Fa iza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tumanantum faqimus salah. Ma'ana iza qadaytum manasikakum ay iza addaytum manasikakum. Iza qadaytum as-salata ay fa iza addaytum as-salata فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ نَمَا حَتَّى يَقْضِيَهَا يعني حتى يتمها القضاء بمعنى الأداء مع الإتمام إتمام الشيء على الوجه المطلوب شرعا إلى بعدهم فإنت كتن ذلك القضاء يازو أتك النسي نشريعة شوى وين نفر نموى كمر حديث عائشة شوى كنا نؤمر bi qada'i sawmi wa la numaru bi qada'i salati kaga na al-qada'u ne bi ma'ana qada'i ramu kenan amma in ba haka ba al-qada'u idan yana zuwa da idan annabi al-ada kenan wato duk wannan yana faɗa mana ne dan kawai kar mu ga wani hadisi ya ce an rama kaza mu dauka ramuwa ta fikihu a al-qada'u sunan sa al-ada wa al-ratin gabanin wancan al-qada'u da muke gani da fikihu istilahi ne fikihi zaka yi ta'amuli da shi ne lokacin da kake ta'amuli bin nususul fiqhiyya da nassoci na littafin fiqihu to idan an ce qada'i ka gane yaran su suna nufin yin ibada ba a lokacin ta bayan lokacin ta ya wuce biyan bashin ta kenan idan sun ce al-ada'u kuma suna nufin yi a lokaci amma lokacin da kake ta'amuli bin nususul shar'iyya min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam to nan gurin ba za ka zo ba ka dauki al-qada'u bi ma'ana cewa rama abu bayan lokacin sa ya fice idan baka saba wannan ba sai ka zo ka dauki istilahat fiqhiyya ka ce za ka fassara Qur'ani da su ko istilahat fiqhiyya ka ce ka fassara hadisi da su to anan ake samun rudin kwakwalwa a wurin da dama daga cikin waɗanda suke karantarwa ko kuma waɗanda suke wa'azi rudin kwakwalwa saboda ya karanta littattafai na fiqhu yaran fiqhun sai ce da shi zai fassara Qur'ani wanda ko ba haka bane ba tunda da Qur'ani da fiqhu ne ya fara zuwa yo idan babu Qur'ani ina kasuwar fiqhu za ta ci ai kasuwar fiqhu ba ta ci dole sai ga alqur'ani ga hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan daga nan ake samun fiqhu din to amma sai ka samu to kenan tunda wannan ne kaga akwai matakai na fahimtar qur'ani da hadisi wanda sai ka bi su kafin ka fahimci qur'ani da hadisi akwai matakai na fahimtar littafin fiqhu kuma sai ka bi wannan matakan kafin ka fahimci littafin fiqhu to abin da kai ce a yau shine sai ga wani kila wanda yayi nasara ya samu muwafaka a irin bi'ar mu a irin yanayin kasar mu shine wanda ma ya fahimci littafin fiqhun to amma illar shine sai ce zai dauki wannan yaran na fiqhu ya fassara Qur'ani da shi ko ya fassara hadisi wanda istilahat ne fiqhiyya hadisa suna da lokacin da aka fara su wancan ko wahayi ne daga Allah ina fata kun fahimta a yamakon yi bi waɗansu matakai da ake bi dan gane Al-Qur'ani da hadisi to sai kiban su sai dauki matakan da ake gane maganganun fiqhu da su ya fassara hadisi da su ko Qur'ani to kaga nan ake samun albalbalatul fikiriya rudin kokolwa da rikicin kokolwa kaga mutum gashi kamar malami amma kuma dai ba malami bane ba ina fadin gumbayin da kyau to amma idan mutum ya kasance ya nasu ya tsaya zai karatu da gaske sai bi matakan da ake bi wajen gane Qur'ani matakan da ake bi wajen gane hadisi dan mutum ya karanta jalalaini ba shi ke nuna cewa ya iya tafsiri ba kuma dole sai ya bi matakan tafsiri daban kenan ko haka dan mutum ya karanta raddul azhan ba shi ke nuna ya iya tafsiri ba wannan mutum yayi haya islamic ko tayar da diplomacy zai iya zuwa ya karanta larabcin raddul azhan ya fassara wannan kuma koyi dace koyi kuskure amma ba shi ke nuna ya iya tafsiri ba ya dai iya karanta abinda malam Abubakar Gumi ya faɗa Allah cikin sa da gafara cikin raddul azhan wallahi ya fahimta daidai ko ba daidai ba yayin hikaito wa mutane da yaran da suke ji su ko ba su san wayanda ake toyawa ba a larabci ko ba haka bane ba الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي أنكر أودك مطرف ابن عبد الله ابن شخير قال هتي صليت أنا وإمران بن حسين ناهي صلى نيد إمران الإنجل حسيني خلف علي بن أبي طالب bayan Ali dan Abi Talib shine limamu mu muna cikin mamu fa kana idza sajada sai Ali ya kasance lokacin da zai sujada kabbara idza sujada ai idza arada an yasjuda kenan idan ya so ya sujada sai ya kabbara ba wai sai da yaje ya sujada bane sannan ya kabbara da ko dan uwa da kwanakin jira tambaya kila wannan hadisin ya gani cewa wani ya ce ba a yin sujada din sai an yi kabbara goshi ya je kasa bayan ka gama kai goshin ka kasa sai ka ce Allahu akbar saboda an ce idza sajada to anan gure sai ka tambaye shi da alwala da sallah wanne ake fara yi zai ce da kame to amma allati idza qumtum ila salati faghsilu wato in kun gama sallah ku yi alwala kenan ko in za ku yi sallah ku yi alwala in za a yi kenan haka da isti'aza da qira'a wanne ake fara yi amma Allah ce fa idza qara'ta alqur'ana ma'ana idan ka kare karatun qur'ani sai ka zo ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da karfi ko kuma a zaka fara yin isti'aza daga kafin qira'a kaga duk wannan idza quntum idza qara'ta dukkan sawanansa idza aradtumul qiyam ko idza aradtal qira'a haka nan idza sajada ai idza arada an yasjuda idza arada sujuda kabbara ina fatan kun bayyana idan yaso yin sujada sai kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara idan ya so dago da kansa kuma sai ya kabbara wa idza nahada min ar-rak'atayn kabbara idan ya yunkura daga rakawoyi guda biyu zai miƙe sai ya miƙe da kabbara falamma qada salata yayin da ya kammala mana sallah kaga nan qada salata bi kenan ya kare sallah al-qada'u nan dubi ma al-ada kenan falamma qada salata yayin da ya kammala sallah akhadha bi yadi imran ibn husayn shi mutarrib ibn abdullah yace kawai sai imran ibn husayn ya kama hannuna فقال يتي قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يتي وانا الامام ياتنا من صلى الله عليه وسلم معنى علي بن ابي طالب دي مسي صلى يا مسي صلى دي 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 صلى الله كاقا وانا يا نون عمران بن حسين كينا يا صلى الله عليه وسلم دعاك هريا زوينا كالله اذا الامام يا يزي يتي دي دي كوكو مزاي وي يتي قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال كوكو ميتي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتو يايمن إذن صلى النبي سيراد أمنشن الله ستبت دريش تكا ودنا حديثي ينقوى أبن دسكي جهان كلم واكي واتو أشيكي نمتكر منا سو مكوي صلى متكر منا سو مكوي أزمي متكر منا سو مكوي أيكي مجر دكي إبادو سيمون كوما حديثا منزان الله صلى الله عليه وسلم سيمون كويا حديثا منزان الله صلى الله عليه وسلم su nususul fiqhiyya da tattafai na fiqhu ba ta ake mutum ya je ya kona su bai je ya watsa tokar a cikin tsohuwar rijiya babu wanda ya ce da kai haka amma abinda aka ce hada su da hadisi abinda aka faɗa ya dace da hadisi shikenan sai a tafi yakin ruwa ya ci sakaina ko ba haka ba amma duk abinda aka faɗa ya ci karo da hadisi yo sai an faɗa wanne zaka rinjayar da kullu qawlin inda qawli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mughamiri dole ne in annabi ya faɗa to kuma dole a karɓi maganar sa kenan wato a kyale maganar kowa dan maganar sa ita ce magana da ta fito daga baki na ma'asumi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha daga warkakkiyar zuciya ma kazabal fuadu mara'a warkakkiyar zuciya warkakken harshe zuciya ta harshe kuma ta shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ke karfafa sa ta fuskan wahayi in yayi tuntube ya taga zama sai miki amma duk wanda ba annabi ba mabiyi ne na annabi zai iya yin daidai zai iya yin kuskure. Haka Imam Malik ibn Anas yace kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa sahib hadha al-qabr. Kowa ana iya karban maganar sa da ta yi daidai, kuma ana iya kyale masa wanda bai ta yi daidai ba, yace sai ma abucin wannan kabar, sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine duk abin da ya faɗa dole a karba sallallahu alaihi wasallam. To yana da sayin dakata mana nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah shi yafe mana. Allah kai mana gaman ka tarwajan biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa ga ilimi, bisa ga basira, bisa ga ikhlasi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na bala kira sallah ku na. Ana cewa mutum ne ya salla a sahu da ke tsakanin shi da sahun da ke bayan liman, akwai rata mai tsawo, amma ya yi hakan ne don gudun kada raka'a ta kubuce masa, don ya zo ne a raka'a ƙarshe kuma sallah ce ta juma'a. Ina jin na sha bayyana mana cewa baya halatta ka tsaya a bayan sahu kai sallah kai kadai, lallai ne ka cike sahu da ke gabanka. To ballantana ko mutumin da ba ma wai zuwa ya bayan sahu shi kadai ba, can nesa ya tsaya, kila tsakanin shi da inda sahu yake za a iya samun sahu biyu ko uku a tsakani, ya tsaya a nan ya bi liman. Wannan in har ya gama sallarsa, haka kaga ba ya da sallah. Ga ka'ida, mutum baya yin sallah a bayan sahu shi kadai sai inda uzuri. Menene uzuri? Ya zo sahun da ke gabansa ya gama cika, ba inda zai samu wuri, bai kuma samu wani wanda za su yi sallah ba. To wannan ba za mu ce masa ya koma gida ba, kada ya jami, sai ya kabarta ya yi haka. Idan wani ya zo ya hatsu da shi sallar sa, amma wani bai hatsu da shi ba, ba dai da gangan ya tsaya a wajen ba. An gane ko? Fattakullaha masata'tum. To amma kaga wanda ya tsaya a can baya, ko da wani ya zo ai ba anan za su tsaya ba, ya kamata su yi gaba su haɗa da ƴan uwansu, to amma sai ya tsaya a can baya. To gaskiya wannan kan baya da sallah idan mutum ya haka, sai dai mutum ya kiyaye nan gaba. Rashin sani baya sa mu ce sallar da ya wuce baya duk dole sai ya rama, amma nan gaba sai ya kiyaye. Ina ba ta an fahimta abin da ya wuce baya, ana fatan Allah ya yafe masa, Allah ya gafarta masa, amma nan gaba sai ya kiyaye. Sannan kuma abin da za ka yi a madadin wannan, ya halatta idan ka shigo masallaci liman ya yi ruku'i, kana jin tsoron kafin ya dago daga ruku'i, kafin ka zo ka shiga zai dago daga ruku'i, tun daga inda kake din sai kai kabbarar shiga sallah, sai kuma kai ruku'i, sai ka ci gaba da tafiya cikin ruku'i har ka je ka hadu da sahu. Ya hadu kai, ya halatta kai haka, sunan annabi ta nuna haka. Ina fatan kun fahimta, kaga ka dace da wannan ruku'in, sannan kuma ka zo ka shiga cikin sahu. Wannan raka'ar da kake jin tsoron ta kubuce, wata kubuce din ba ka same ta. Ina fatan kun fahimta da kyau. Sannan kuma gashi baka abin nan ba, kuma ku fahimci cewa idan mutum ya zo ya samu liman a cikin sallah, ya bi shi cikin kowane bangare daga cikin bangarorin sallah, ba wai sakaci ne ya yi ba, a'a ya yi iyakacin kokarin shi wajen rizkar jam'i, amma kila gidansa da madara da tsakanin shi da masallaci da tazara, ko ya zo masallaci a kurarren lokaci kafin ya alwala an fara sallah. Indai ka zo ka samu liman a cikin kowane bangare daga cikin bangarorin sallah, kai kabbara ka shiga sallah, sannan aka yi sallama, to ka dace da jam'i. Duk da baka samu sallah ba, amma ka dace da me? Jam'i. Idan juma'a ce ka zo ka samu liman a wannan ta halin, ya dago ruku'i daga raka'a ta biyu, to dama za ka yi niyyar sallan azhar ka kabarta ka shiga, yana yin sallama, kai sai ka tashi ka yi me? Ka kawo raka'o'in ka guda hudu. A nan gurin abinda ka samu riba da shi shine liman ya dauke maka ikama, sannan kuma ka dace da jam'i duk da baka samu juma'a ba. Ladan da ake samu cikin jam'i ana sa ran za ka same shi. Kun fahimta da kyau? To kaga daga nan za ka gane kuskuren waɗanda za su zo su samu idan liman ya dago daga raka'an ƙarshe, sai su koma gefe guda su tsaya, ba za su yi sallah ba. Sai ai an gama, ai ba samu ba, ai kuma baka samu ba, ai raka'an ƙarshe ce. Suna shawarwari a tsakanin su liman, kuma na cigaba da idan liman ya sallama sai su zo su maimaita jami'i. Wannan kuskure ne, a duk halin da ka samu limami zaka shiga ciki, shine umarnin annabi, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Kaga ma din na Aisha tiya ce duk abinda kuka samu na sallah to ku shiga ciki. A annabi bai ce ba idan an dago daga ruku'i ba zaka samu ba, to ka tsaya gefe guda kai ta kai kadai, ko ka tsaya kai da makallalu irin ka ku maimaita jami'a. Annabi bai ce haka ba, cewa ku shiga ita wannan sallah, ko da yana tafiya ne haka zaka shiga, kana da wannan ladan insha Allah. Kun fahimci wannan da kyau? To na'am, me kake cewa? Suna ina su wannan hadisan? Suna ina?
Ina zaman a cikin sifar salati ne.
To shi kenan, idan mun zo kan inda ya munasaban su gobe za mu tattauna a kansu. Ai ka san mukammalin wani babin ba. Wani hadisin ƙarin bayani sai an je wani hadisin na gaba. To sai in kyale shi ba na yi har sai an je kan inda ya dace gaba da ta dace a yi magana a kai. Saboda karantarwa ana bayar da abubuwa ne gutsire-gutsire. Idan aka ce duk abin nan mutum zai faɗa lokaci guda sai mai fahimta ya kasa, ƙwaƙwalwarsa ta ɗaure kai da yawa ne. To idan kaɗan sai ka ba mutum dama sai ya ƙara yin tambaya kan sai ya ƙara wayewa kan abubuwan da aka faɗa. Na'am. Salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa a cikin kowace tahiyya, tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu. Annabi bai bambance ba cewa a ta biyu kawai za a yi abin da ta farko. Waɗansu daga cikin fuqahau ne suka bambance, amma annabi bai bambance ba. Ko da fuqahau ba duka bane, Imam Shafi'i yana ɗaya daga cikin masu fatawar lalle kai salatin annabi cikin kowace tahiyya. Dan yin salatin annabi shine cikon tahiyya. An gane ko? Hadisan da suka zo kan maganan ayoyi da suke magana kan salatin annabi aslan suna magana ne kan yin salatin annabi a cikin mai tahiyya, wanda ba shi ba malakon bihi, shi ma duk za a iya yi a wuraren da annabi ya nuna. Amma dai nasi, dan anan ne ake hada tsakanin tahiyya da sallama, anan ne ka ake hada salati da sallama. Kaga aya kuma cewa ta yi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sannan kome wa sallimu, sallu wa sallimu, kuyi masa salati sannan kuma ku masa me sallama. Sheikh Ka'ab ibn Uzra yace manzon Allah mun san yadda ake maka sallama din, amma salatin ne bamu sani ba. Mun san yadda ake maka sallama din, salatin ne bamu sani ba. Yace amma salamu fa kada arabnahu walakin kaifa nusalli alayk, ya zan maka salati. Sai annabi yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wannan cikin bukhari kenan. Kaga anan gurin sai suka ce sallama sun san yadda ake, amma me ba su iya ba salati. Sai annabi ya koya musu me salati, dan a cikin tahiyya ne ake hada salati da sallama gaba daya. Zaka ce at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin sa, ko assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, duk wannan ba sallama bace? Assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi duk ba sallama bace? To bayan an kammala sai me salati, sai suka ce to salatin bamu iya ba, amma sallama mun sani. Sai annabi ya ce qulu. To da yace qulu din, kaga kenan za su hada salatin tare da me kenan? Sallama tare da juna a cikin tahiyya. To annabi ya takaice ya ce ta biyu banda ta farko, bai takaice ba. Kaga ya zama am kenan, za a yi shi a cikin ta farko da ta biyu, bai wanda zai zo kasa sai ya ce kaza sai inda dalili. Duk wanda ya ce a raka'a tahiyya ta biyu kawai za a yi, ya zama takhsisun bila mukhassis. Ina fatan kun fahimta da kyau. Na'am. Hadisin zalika Allahu hirsan wala ta'ut ba yana hana shi ruku'i bane ba kafin ya shigo cikin sallah,
abin da yake hana shi shine tohuwa da ya aguje, dan ya taho da gaggawa ne. Duk da ya kake daga hannu kafin karasa, ka fahimci me nace tukuna? Wato da gaggawa wai soke sai ya bukin din wata tambayar tun kafin karasa ne. Kai hakuri ba, idan ka fahimci wannan ma ba ta ishe ka ba. Idan amfanin kai wannan baka fahimta ba, ko baka da tabbas din za a samu ta biyun ku ba za a samu ba. Sai kai shiru ka natsu har ka gane wannan, sai ka fata ta biyun ku ba. Ka gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana shi ne zuwa sallah a guje. Dama ya ce idan za ku zo sallah kar ku zo wa antum tas'aun fatuha wa antum tamshun, ku zo kuna tafiya a tafiye. Ma adraktum fa sallu, to shi sai ya zo da gaggawa. Kaga abu na farko kenan da ya zo kuma sai ya yi ruku'i a wajen sahu, kafin ya shiga cikin sahu ya ruku'i. Ko ba haka ba, sai manzo Allah ya ce Allah ya kara maka abin nan ba sai ka sake ba. Ma'ana karka sake maimaita wannan abin. Ma'ana menene kare maimaita? Ruku'i a wajen sahu ko kuma gudu da ya taho? Gudu da ya taho shine abin da annabi ya nace. Ka fahimci hadisin da kyau? Yawwa. Wannan bai dace da sunna ba a ce limami ya yi sallama kai kuma ka tsaya ka ɓata lokaci jinkirin da lallai za a fahimci wannan wane ya yi jinkiri bayan liman ya yi sallama. Wannan kuskure ne. Wannan idan za ka yi ta addu'o'inka ka bari mana kawai a cikin sallar ka kai kaɗai. Amma yanzu misali liman ya riga ya yi sallama, duk limamin da ya kwatanta sunna wajen karanta tahiyya da salatin annabi ciki da yin addu'o'i da ake na bayan sallama gurgurdan hali, neman tsari daga ababe guda hudu din nan da manzon Allah ke neman tsari da su, to ai ya kwatanta sunnar annabi kenan. Ko iyanan gurin ya yi sallama, kai kuma ya zanto jinkirin da za ka yi da shi kila na ƙarasa kalmomi ko uku ne da riga ka yi. To amma ka tsaya kuma ka yi ta yin wani abin nan har waɗansu ma sun tashi suna nafila sannan ka yi sallama, wannan kai ya zama sabawa mukhalafa kenan. A'a, ya ga abin da na faɗa kuma za ka mai da ni baya. Na ce dukkan limamin da ya kammala salatin annabi har ya nemi tsari daga ababe guda huɗu, kuma ka ce mun kobe ba? Yawwa. Bari in gama ina zuwa. Ban gane abin da kace ba. Raka'a ta ƙarshe ka samu cikin sallar magariba. Yadda sunnar annabi ta nuna ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatim. Abin da ya kuka samu dalilin ku sallace shi, wanda ya kubuce sai ku cika. Kaga cikawa aka ce kai. Tunda cika za ka yi a sallar magariba lokacin da liman ke raka'a ƙarshe ka zo ka same shi, kai ita ce ta daya wurinka. Lokacin da ya sallama idan ka tashi ta biyu za ka kawo. Kaga karatun ta biyu kuma za ka yi fatiha da sura a bayyane, sai ka zauna kai tahiyya. Idan ka sake tashi kuma za ka kawo ta ƙarshe ne kai a wurinka. Wato fatiha ka daya surance ka zauna kai tahiyya. Wannan shi ne sunna. Ka fahimta ko? Me kace mallam hadisi na nawa? To. Ai, a nan gurin mun sa waɗansu sun yi ruku'i duka ne. A to, shi ne nace kowa ya je gida ya kwatanta da kansa. Shi ne nace kowa ya je gida ya kwatanta da kansa. Cewa me? Wannan mun faɗi wannan ko da karatun da ya wuce baya. Karatun da ya wuce baya na shekarun jiya mun faɗi haka, inda kana nan. To shi ne, amma mun faɗi haka cewa kowa da kowa zai faɗa cikinsu. Don kowa daga cikinsu ana masa umarni ya salla irin ta annabi, annan kuma ya ci kuma sallu kamar ra'ayi tumuri ya salli. Na'am. Yace karku daga hannu? A hadisi na tawanin nawa? Na 83. Wa yukabbiru hina yakumu min as-sunnatain ba'da al-julus. Ban gane wurin ba kenan. Summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu, summa yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha. Wannan shine dai 83 ko? To inda na 82 ne umurta na wasu zalala saba ta azumin kenan.
Na sama da sai shi.
Shi ne a hadisin muke so mu gani, ya ce da 83 ba mu gani ba ce, muke so mu san hadisi na nawa ne. Hadisi na 83 kenan, ba na biyu ba. Anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi manki bihi zabtata as-salata wa iza kabbara lir-ruku'i wa iza rafa'a min ar-ruku'i rafa'a huma kadhalika wa qala sami'a Allahu liman hamidahu wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujudi. Ya kasance baya daga hannu a wajen sujada. Shine abin da muka faɗa. Wannan ya tambaya kan wani hadisi daban wanda babu a nan gurin. Cewa ko wani hadisi da ya nuna annabi na daga hannu cikin kowanne dagawa da kowanne sujada, muka ce bari sai a darasi na gaba. Ba haka muka yi ba? Na. Abinda ake bukata idan mutum ya zo ruku'i ya miƙar da gadon bayansa, haka idan ya zo sujada ya miƙar da gadon bayansa. Dan manzon Allah ya nuna babu sallah ga wanda baya miƙar da gadon bayansa ko ya miƙar da a cikin ruku'i ko cikin sujada. Ba a san mutum ya yi doro so ake gadon bayansa ya miƙe, so a cikin ruku'i ko cikin sujada. Wannan miƙawar zaka yi ne gurgudan hali, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, kai gurgudan da zaka ji lalle gadan bayan ka miƙe. To ana fatan yayi, in wani ya gyara ma kuma cewa wuri kaza ba gane ba, to shikenan sai ka gyara. Amma akwai waɗansu mutane a Gombe wata shekara da muka je muka samu auna, sai su har auna ake da zira'i sai ka miƙe su, ko ƴan garin ku ne ban sani ba. A to waɗanda su idan mutum ya ruku'i din har auna ake kamar da wani tef haka, wai sai yayi tsawon zira'i uku. Nace to idan mutum wada ne gajere ne ya za ku yi da shi, shi ma sai ya tsawon zira'i uku kenan. Basu fahimci hadisin bane ba. Basu fahimci hadisin bane, sun zo har da sifatu salatin nabi lokacin muka tattauna da su a masaukin mu, amma basu fahimci hadisin bane. To amma sun riga sun gina ɗalibansu a haka, sun yi shekara biyu ko uku suna wa'azi ba za su iya janyewa ba. Shi yasa ko da muka yi musu bayani ba su yarda ba. Suna nan su sauran mutane kafirai ne, su kadai ne musulmi. Suna nan a Gombe suke waɗansu ƴan dakide ne. Sun fitar da kowa daga cikin musulunci sai su kadai, kai duniyar nan. Su kadai su ne musulmai, to abin mamaki su kadai su ne musulmai, kowa kafiri ne. Saboda kowa in dai bai ruku'i ya auna zira'i uku ba, to shikenan. An ya tafi kawai. Nace to yanzu kullum za ka yi sallah sai ka auna zira'i uku kenan? Kowace sallah sai ka auna, to ranar da kai kaɗai ne ya za ka yi auna kenan? Wa zai auna maka? Wato akwai ganganci a wurin waɗansu. Na'am. Ba a san su bar sahu rata tsakaninsu da sahu na gaba, dole su zo su bi masa. Kwalta ɗin idan motoci suna wucewa ta yadda ba za a iya tsayar da su ba, to kin su samu ziri, amma matakar za a iya tsayar da motoci dole su je su shimfiɗa kan kwalta ɗin, kar su je su bi inuwa. In suka je can suka bi inuwa, bayan ga wuri da za su iya tsayar da sahu ko da a rana ne ba su da sallah. Ka fahimta da kyau? Daga hannun naku ta ɗan yi yawa. Dan mutum ya tsaya cikin sahu? Wannan ƙarya suke wannan, duk wanda ya faru. Wani na nauna? to ya kawo hadisin mu na magani shi ya faɗa ya kawo hadisin wai ka ji duk wanda zai tsaya tsakanin kafar dama da tagu sai an auna shi a sauli dan Allah bari ka ji su Allah cikin al'amuran mu ko ta tsatsu ne muka dauka sai mu ce annabi ya ce yanzu da aka ce sahu kamar yanzu wannan masallacin ranar juma'a limami sai ya tsaya shi da malam bukar hadin da malam musulla din su rinka bin mutane kowane mamu tsakanin kafar damar tagu ka tauce ɗari ɗaya ai ba za a yi sallar ba har sai karfe hudu ko ba haka ba kuma karshe da aka yi wannan juma'ar wata juma'ar wani ya daina zuwa kuma ba zai yiwu ba wani abin wato da hankali ma idan ka lura annabi ba zai kallafa mutane irin wannan abin mai gajeruwa ba domin ka'idar ma ja'ala alaikum fi dini min haraj domin ka'idar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra za su kawo irin waɗannan ababai a ce haka addini haka za a yi shi to ina ga sai mu dakata haka Allah fahimtar da mu insha Allah kuma ina jin gobe rana ne Lahadi kenan sai dai jibi kenan sai litinin kenan insha Allah sai litinin kenan ni da ku insha Allah litinin da maghrib ana sanar da wazina ina wai bayan isha'i kuma ko to kaga kuma akwai matsala kenan in dai zan yi azumi in kuma zan yi wa'azi ranar litinin bayan isha'i kaga karatun maghrib ba zan yi ba sai dai talata kenan sai Allah ya kai mu talata kenan in sha Allah ta'ala ina nufin karatun maghrib din sai talata kenan domin da ranar litinin ina da wani karatun na bayan isha'i a ina ne kuka ce bayan premier to babu laifi Allah shi kai ku lafiya assalamu alaikum wa
rahmatullahi
saboda haka yin ta cikin jam'i yana da falala kuma in za a yi ta cikin jam'i yin ta a ƙarshen dare ya fi falala idan an yi ta a farkon dare ba laifi ya kai ba amma yin ta a ƙarshen dare shi ne kamar idan an zo an yi sallar isha'i kowa ya tafi gida wanda zai barci ya yi wanda zai wana bukatunsa ya yi idan aka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi to shi fi dacewa amma idan aka yi ta kuma bayan an gama sallar isha'i kuma ba laifi ya kai ba.
Wannan mai tambaya yake cewa akrama kallahu ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko shimfiɗin masallaci da sauransu yake da Allah ya ja hankalin attajirai musamman da ke cikin garin Goza a gaskiya wasu ɓangaren masallacin sun fara rushewa ko kuma shimfiɗin sun tsufa da Allah ya ɗan ja hankalinsu da ayoyi da hadisai ko za su agaza a ga a yi samun shimfiɗa.
Abinda manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duka wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Gina masallaci kuma na nufin kuma gudanar da ginin don kare lalace bayan an riga an gina shi kuma ya san duk irin yadda aka yi gini aka kawata shi da aka kyale shi ba tare da kulawa ba shekara da shekara biyu zai iya lalacewa zai iya tsagewa zai iya komai na iya faruwa da haka yana da kyau kula da masallatai da tanadan wa abinda masallaci ke bukata don ya isar da saƙon da ya kamata ya isar. Allah ya ba mu ikon yin haka don aiki ne mai falala wanda shedan zai rinka hana ka kullum shedan idan za ka yi aiki na gari sai ya rinka tsoratar da kai yana cewa za ka yi talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shedan kullum yana firgitar da ku da talauci idan kun kashe kudin ku wajen ayyukan alkhairi talauci zai kama ku sannan yana umartan ku da al-fahsha ababen da ba su dace ba ko yana umartan ku da ruwa. Allah ko yana muku alkawalin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajensa ga dukkan mutumin da ya aiki na ihsani kuma ya sauƙaƙe niyyar domin sa don abin kunya ne ma a ce har sai an faɗakar da musulmi wai mu inganta masallatan mu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kar mu wulakanta masallaci wannan abin kunya ne ganin yake mu wuce wannan matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankinmu a cikin danginmu ko makusantanmu tsakaninmu da su ba nisa ko waɗanda har yanzu ba musulmi ba ne suna buƙatar kiran su zuwa ga musulunci to ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a duk ƙarshen mako misali asabar da lahadi ko daga juma'a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana daukar nauyin waɗansu malamai da za su tafi mutum uku ko huɗu ko biyar su je inda don kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci su zauna tare da su ta hanyar irin wannan asusu na masallaci. A gaskiya muna da sakaci sosai da sosai, waɗanda suke haka ba su da yawa, ya kamata a ce hakan ya karu don aiki ne na alkhairi, aiki ne na lada, shi yasa sai shaidan ya ta firgitar da kai cewa za ka yi talauci. Amma shi ne hakikanin abin da zai sa albarka a cikin rayuwarka ya kuma sa albarka a cikin dukiyarka. Allah ba mu yi kunyi.
Akrawa kallon mai wannan tambaya ke cewa ya sunna ta nuna idan liman ya jagorance cikin sallah baya idan wani irin addu'o'i ne ya kamata a yi, liman ya jagoranci jama'a kowa ko ya sunna dai ta nuna? Wasu suna kawo hujja da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafin mai suna fi nuzhatil majalis, akwai wani hadisi ne ke nuna cewa shin ya halatta ne liman ya ringa jagorar mutane da addu'o'i baya idan da sallah ko ko ya kyale su kowa ya addu'a?
Na ga hadisin mai tsawo, hadisin Umar, ya Umar karka yi kaza kaza, ya Umar alayka bi salatu juma'a fa inna tahdiwul qada, ya Umar kaza, ya Umar kaza, hadisi ne da yake bai da asali. Wato yana da kyau mu rinka tace hadisi ingantattu da wadanda ba su inganta ba. Malama hadisi sun riga sun kammala aiki, lokacin da wadansu suka ji kiro hadisan ƙarya suna jingina manzon Allah don su rusa musulunci, ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kyale su ta ishi lahal jihabiza, za a samu zuzura ta malamai da su zo su ware hadisi masu kyau da marasa kyau don su yi wa al'umma nasiha a gane abin da ya kamata a bauta wa Allah da shi da wanda bai kamata a bauta wa Allah da shi ba. Da haka malamai suka yi wallafa wallafa irin su Ibn al-Jawzi cikin littafin sa al-Mawdu'at wanda ya tara hadisai na ƙarya da aka yi wa manzon Allah, irin su Imam Suyuti, irin su wane ne gashi na da tafai masu tarin yawa. Da haka ya kamata dai mutum yana da yadda zai tace hadisai, ba duk abin da aka ce manzon Allah bane ya ce zaka ce ya ce din, da akwai hadisan da ƙarya aka yi masa. Waɗansu kuma suna nan sai ce don ya ruɗe su ce a to ai idan ka ce an yi yanzu a cikin hadisin manzon Allah har da da'ifi ko wani malami haka ya taɓa ce wani wata rana yanzu ko maganar ku ba da'ifiya ba ce sai maganar manzon Allah ce da'ifiya? Kaga wannan fa idan ya faɗa wurin jahilai kawai ce haku haka ne fa, ma'ana yanzu maganar manzon Allah ce da'ifiya? To idan ka yarda da wannan, matsalar da za ta faru shi ne za ka je ka samu waɗansu hadisan da kai kanka sai ka ce da'ife ne ko mawdu'i ne. Da ku hadisin da manzon Allah ke cewa ku kyale ne baƙaƙen fata ba su da kirki, in sun koshi su yi zina, in sun ji yunwa su yi sata, ya inganta? Kaga daga jin wani hadisin ka san irin ɗan national list ne na cikin Laraba kowane jiki tsoro shi da yi zaki baƙaƙen fata, ya ce wata baƙaƙen fata wa manzon Allah ce haka halinsu suke a duniya, in sun koshi su yi zina, in kuma sun ji yunwa su yi sata. To kai kuma ka ce ba hadisi da ibi, dai hadisi yin gatattu ne kowanne manzo Allah ya faɗa daidai. Kaga ai wannan abin nan ne da wani hadisi na ƙarya wai da aka ce wai da Allah ya so ya halitta kansa sifofi magana, to sai ya halitta wani doki, to sai dai kin ya fita a guje, da ya fita a guje kuma ya kudu ya kudu ya gaji sai ya haɗa gobe, to daga cikin wannan gumin sai ya halitta kansa. Kaga na yi daga ji ba hauka ne kawai kuma sai manzo Allah ya ce, to duk waɗannan waɗansu makiya Allah makiya manzo Allah ne don su kawo wa mutane ruɗin kwakwalwa su samu jahilai su ja su shi ne suke kiro irin wannan hadisai na ƙarya. Yasa Imam As-Suyuti ya yi magana a kan su manufofinsu daban-daban, akwai waɗanda suka yi kiro addini, suka yi kiro hadisan ƙarya don su ɓata addini, akwai waɗanda suka yi kiro hadisan ƙarya ga masu mulki in sun gama mulki yana da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi ya goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga wajen shi. Akwai wanda suka kiro hadisi kuma wanda ba maganar manzon Allah ba ce, wani mai hikima ne yayi magana sai suka kawo mata sanadi kawai suka ce manzon Allah ya ce, irin hikimomin nan da ake tsunta a kan titi sai kawai su ce manzon Allah ne ya ce. Akwai kuma waɗanda haka duk ya kawo su, walwadi'una ba'dhuhum liyufsida dinan wa ba'dun nasara ra'yin kasada kaza takassuban wa ba'dun qad rawa lil umara'i ma yuwafiqu al hawa وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهمهم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذا. هكا يتكاوت إمام السيوطي تكن ألفية مصطلح العديد وانتو ودن سدن سقاطع الديني ودن سدن سنمكو دي إلما سواء ذن كان تلميذ إمنا أكاسواني ريس تكريتي تكريانا واسكو دي gagan tawato ruwa zai gida sai sai yana ba su ce to waɗannan sukan kawo hadisi na ƙarya don su ba mutane dariya su sa mutane kuka su burge kuma sai a yi sadaka su wannan shi ne burin su sai su yi gaba to da haka dole dai sai an tace hadisi waɗanda suka inganta don da wasu inganta ba abin da ya inganta shi ne manzo Allah idan ya yi sallah ta farilla yakan yi azkar astaghfirullah 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 sannan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal ikram ya kuma karanta ayatul kursi ya karanta zikirai daban-daban da suka tabbata ya yi tasbihi 33 ya yi hamdala 33 ya yi kabbara 33 wani lokacin 25 wani lokacin 10 duk hadisai sai inganta da su wanda duk mutum ya dauka ya cikin abin da ya inganta ya amma idan zai addu'a ta roko ya nuna ku roki Allah lokacin da kuke cikin sujada yace ba wani hali da bawa ke kasancewa ya kusanci Ubangiji sama da lokacin da yake cikin sujada da haka sai ce amr ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid'a faqaminun an yustajaba lakum yace ruku'i ku girmama Ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subbuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subbuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli tasbihi ku girmama Ubangiji idan kun zo cikin sujada ko nace da addu'a ya dace a ansa muku addu'ar da kuka yi cikin sujada ko kuma idan mutum ya kammala karatun tahiyya kafin ya sallama nan ma wuri ne na yin addu'a da haka manzo Allah baya yin sallah ya kammala karatun tahiyya ya sallama har sai ya roki tsari daga ababe guda hudu yace a'udhu bika min azabil qabr a'udhu bika min azabil jahannam a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ababe guda hudu sai ya nemi tsari da su ya kuma koyawa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ce koya man abin da zan nan kikkiyar roƙo Ubangiji shi a cikin sallata sai manzo Allah sai kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Abubakar yake fadin wannan idan ya kammala tafiya kafin ya sallama ya kuma roki manzo Allah cewa koya man abin da zan rinka addu'a da shi cikin sallata kaga me ce bayan ya kammala sallama da haka ya kamata mu gane wannan amma sallah ta nafila ita ce wani lokaci annabi ya addu'a wani lokaci ba zai ba dai ita ba a yin tasbihi na subhanallah subhanallah bayan nafila in ya gama wani lokacin sai ya daga hannu ya roki Allah bukatunsa wannan ya tabbata cikin Bukhari lokacin da mahaifiyar Anas dan Malik wato matar Abu Talha Ummu Sulaym kenan ta ware wani wuri tana son ta rinka yin sallah a gidanta sai ta ce manzon Allah ya zo ya yi mata sallah a wajen dan ta yi tabarruki da zuwan manzon Allah da ya je sai ya sallar nafila a wajen bayan ya gama sai ya daga hannu yana addu'a sai ta rabo kusa da shi sai ce manzo Allah ina da wata bukata yace me ya bukatar ka sai yaron ka Anas dan Malik sai cikin addu'a wato dan take na dan shi ke manzo Allah hidima sai manzo Allah ya masa addu'a sai wallahi ya masa addu'a sai wan ya'a ya masa addu'a ta arziki sai ya kasance ya samu tsawon rai dan sai da yake shekara 100 a duniya kuma ya kasance ya samu yawan ya'a dan tsakanin ya'a da jikoki sai da ya samu 120 an bayyana ku sannan kuma ya samu dukiya ya zama gawurtaccen mai kuɗi sakamakon addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine ya dai kamata a dauki abu ta fuskar ilimi ba ta fuskar abin nan ba yawanci mutanen da waɗansu suke samun kansu sai su ga an dade ana yi dan me zaka ce ba kyau an dade ana yi abu ba mai yadda shi dai ba an dade ana san barasa ba sai su zama daidai tun lokacin da hiliya yake san ta har yau to da haka wannan baya zama addini cewa ai an dade ana yi an kwambiyo ana yi me hujjarka a cikin addini a wani littafi za a dogara da shi shi ne maganar ka in baka da littafi sai ka shiro ka kame bakinka kuma inda za ka ga cewa mutane suna da ban mamaki duk rikici fa a cikin littafin nan na kusa za mu warware su umma su warware a halarin ismawi iziya risala askari zuwa muktasar da ko wannan littafin kawo guda ɗaya da ya nuna cewa ana yin addu'a bayan sallah liman ya wayo ce da mutane ku karanta kaza ku karanta kaza da ko ɗaya daga cikin su ka kusan sun tace sallah da bayaninta da kabli dinta da ba'adi dinta da komai da komai dinta duk sun tace hukuncin to me yasa ba su kawo wannan ba sun manta ko sun ji kuskure ko sun ɓoye ilimi